sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Akalla mutane 25 da suka hada da kananan yara hudu suka mutu sakamakon ambaliyar ruwan sama kamar da bakin kwariya a gabashin jihar Kentucky, kuma ana sa ran za a samu karin asarar rayuka, inji gwamnatin jihar Andy Bashir a jiya Asabar. Har yanzu wannan lamari ne na gaggawa, Bashir yana fada wa manema labarai, muna cikin yanayin bincike da ceto. Har ila yau adadin zai ci gaba da hauhawa. Ruwan sama kaban da bakin kwariya da ya kai ma'aunin santimita 13 zuwa 25 ya mamaye yankin tun daga ranar Laraba zuwa Alhamis, inda ya afkawa gidaje tare da lalata tituna da kuma sanadiyar batsewar koguna. Yayin da yankin yake kan tsaunuka da kananan tuddai, ya sa yankin na fuskantar yawan ambaliyar ruwa, masada kuma sun dora alhakin ambaliya a kan sauyin yanayi. Ambaliyar da ita ce babbar bala'i ta biyu da ta afkawa jihar Kentucky a cikin watanni 7, biyo bayan guguwar da ta yi sanadin mutuwar mutane kusan 80 a yammacin jihar a watan Disamba. A ranar Juma'a shugaba Joe Biden ya ayyana Kentucky mai fama da babban bala'i, ya kuma ba da damar ware kudaden tarayya ga jihar. Kasar Ukraine ta buƙaci a tuhumi Rasha game da harin makami mai linzami da ya hallaka fursunonin yakin Ukraine da dama a wani wuri da Rasha take tsare da su a gabashin Ukraine. A jiya Asabar ne gwamnatin Ukraine ta yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar agaji ta Red Cross da su gaggauta gudanar da bincike akan harin na ranar Juma'a. Yayin da kasashen duniya ke ci gaba da nuna bacin rai akan harin makami mai linzamin, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi alƙawarin bayar da tallafi don taimakawa wajen gudanar da bincike akan harin da aka kai a gidan yarin. Rasha da Ukraine sun zargi juna da kai harin, sai dai ba iya tabbatar da ikirarin nasu ba. Ya zuwa yanzu dai babu wata ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa da aka baiwa dama shiga wurin da aka kai harin, amma ƙungiyar agaji ta Red Cross ta buƙaci a bata damar shiga wurin domin ta taimaka ta kwashe waɗanda suka jikata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin dillancin labaran IRNA ya ba da rahoto cewa a jiya Asabar ƙasar Iran ta cafke wani ɗan ƙasar Sweden bisa zarginsa da laifin leƙin asiri, bayan wata kotun birnin Stockholm ta yanke wa wani tsohon jami'in Iran hukuncin laifukan yaƙi a farkon wannan wata. Iran dai ta kama wasu 'yan ƙasashen waje da dama da kuma 'yan ƙasashe biyu a cikin 'yan shekarun nan, galibinsu bisa laifin leƙin asiri da kuma zarge-zarge da suka shafi tsaro. Ƙungiyoyin kare haƙƙin mul'adama sun kira wannan da dabarar ramuwar gayya daga ƙetare ta hanyar kirkiro tuhume-tuhume, zargin da Tehran ɗin ta musanta. A jiya Asabar ƙungiyar Taliban ta ƙara yawan mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon fashewar gurneti a lokacin wasan cricket a birnin Kabul, wani guda kafin jiyan, inda ta ce farare hula biyu a filin wasan sun mutu sakamakon fashewar. Ya zuwa yanzu babu wanda ya dauki alhakin fashewar bam ɗin, amma mai yiwuwa laifin ya hau kan mayakan ƙungiyar IS, manyan masu adawa da ƙungiyar Taliban tun bayan da ta karɓe ƙasar kusan shekara guda da ta wuce, yayin da dakarun Amurka da na NATO suka fice daga ƙasar Afghanistan bayan da aka kwashe shekaru 20 ana yaƙi. A baya dai mutane 13 ne aka rawaito sun jikata a harin da aka kai da yammacin Juma'a a filin wasan cricket na Kabul, inda mutane da dama suka taru don kallon wasan. A ƙarshe, ɗaruruwan mabiya wani malamin Shi'a mai faɗa a ji sun kutsa kai a cikin Majalisar Dokokin Iraki a jiya Asabar, karo na biyu a cikin mako guda, domin nuna adawa da yunkurin kafa gwamnati da ƙungiyoyin Iran ke marawa baya za su jagoranta. Jama'an tsaron Iraki sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da ƙarar bama-bamai wajen koran masu zanga-zangar, suka kuma jikata wasu da dama da 'yan jaridan kamfanin dillancin labarai na Associated Press suka shaida. Sai dai ba a yi zaman majalisar da ake sa ran yin ba, kuma babu wani ɗan majalisa a zaurin. Prime Minister Iraki Mustafa Al-Khadimi ya umarci jama'an tsaro da su kare masu zanga-zangar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Har yanzu maudu'inmu na hadin kan al'ummar Najeriya a gabanin zaben shekara 2023 muke kai. Kuma za mu tashi ne a inda mahalarta zauren ke bayyana ra'ayoyinsu akan matakan hadin kai. Bishop Jonathan Maji shine zai ci gaba da bamu labarin Annabi Yohana Mai Baptisma. Bishop Jonathan, bismillah.
Ranan da sarki na celebrating birthday sai ya ce me kike so domin rawan diyan nan? Ta sa shi yayin murna sosai. Sai ta ce ita dai tana nima a bata kan Yohana Mai Baptisma. Antun dama idan sarki yayi alkawali, alkawalin kuma ba a juya, ba a canzawa. So tunda ya riga ya sa hannu, ita kuma bata ce tana son mota ba ko gida ko kudi ko sutura, ta ce ita dai kan Yohana Mai Baptisma take nima. Haka sarki ya bada umarni an je aka cire kan Yohana Mai Baptisma. An zo aka mika mata a kan tire aka bata wannan cikin sabuwar alkawali. Abinda nake so in faɗi a nan ita ce jahilci wata abu ne mai muhimmanci, amma a cikin littafin Leviticus sura 4 aya 2 da aya 13, littafin mai tsarki har wayo ta ce a lokacin jahilci Ubangiji yake gafartawa. Wato littafin mai tsarki kenan. Lokacin jahilci, in the days of ignorance God overlook. Amma yanzu inda muke, abin da ya kamata mu yi mu fadakar da mutane, domin ko lokacin da na sakutan nan ya faru ni ma na sa baki na ce wani lokaci idan ba mu san abin da za mu yi ba da abubuwan da za mu hurta ba ta kan kawo mana wahala, you know. So at the end of the day abin da nake so mu bayar yau ita ce idan tun da ma kauna na ba haske bane, ibada na da imani na za ta zama banza. So ina so idan muna koma gida wani lokaci a Nigeria yanzu, idan wani ya yi zina ya gan za a hore shi sai dauki addini isa a gaba, wani ya yi fuskanci ya gan za a hore shi sai dauki addini, wani ya karya doka ko a hanya ana so a horar da shi sai dauki addini isa a gaba, wani lokaci ko a wajen aiki ne yayi wani abu mara kyau ana so a horar da shi sai dauki wannan. Idan har wayo mun kauce gabi ba mu san waɗannan kalmomin da ke cikin littattafan da muke amfani da su ba, lokaci ta kai da har wayo za mu koma. Bana son koma fadakarwa da waɗannan guduma da aka bayar suna da amfani a gare mu. Littafin tsaki ta ce ka goyi yaro cikin hanyar da zai bi, ko da yayi girma har ya tsufa ba zai manta ba. Yau waɗannan hanyoyin dan ba a koyawa domin an kai ga lokacin kwadayi da gasa. So idan yaro ya tashi tun dama ya ga ana gasa ne, shi ma yana so ya yi gasa. Gobe shi ma yana so ya saya mota. So idan ya je ya yi fashi ana so a ji masa ko ana so a hore shi, in ya dauki addini ya sa. Idan wani baya gurin a san ba za a sani cewa ga abin da ya yi ba ko mun yi tafiya, amma muna so mu tabbatar cewa wannan za ta kawo haske ga jama'a a kasan mu gaba daya domin mu yi zaman lafiya. Nagode.
Suna na ji Aisha Abdullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni nawa magana na kalilan ne ba yawa. Duk abin da zan faɗa wallahi duk an faɗa nan gurin. Kuma wallahi gamsassu abubuwa ne ba na wasa ba. Abu guda ɗaya zan faɗa ko biyu. A cewa da aka yi za a ɗauki hukunci, malamai sun gaya mana inda ya kamata. Amma ina da tambaya ɗaya. Lokacin da aka kashe Deborah, pastoci duk union ɗin Christian sun fito Najeriya sun yi magana. Na ɗaya. Na biyu, an kashe mana musulmai a hanyar Jos ba iyaka. Wannan research nake faɗa ba na baya ba. Ba wai kuma ina so information problem bane, a'a ina so aigejin abun ne. Yanzu nan mun zo neman solution ne anji Bature, amma gaskiya ban Hausa bai yi kyau ba. So solution ina shine ayi wayin wannan abubuwa guda biyu. Na ɗaya, muna da yawa, kowa yana son addinin sa. Allah na tuba, lokaci da mutum zai tashin in aka zagi Annabi, wani dan uwa ya ce wai yana hada Annabi da ƙasa, wallahi Annabi ya fi ƙasa. Duk inda ake tunanin Annabi ya wuce nan. Na daya, Annabi Isa alayhi salam ya wuce nan. Muna son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muna son Annabi Isa.
idan da ɗayan addini za su yi hankali su tunani sun kalli duk rashin hankalin ƴaƴan musulman mu wallahi mu musu tarbiya mu ma an ba mu tarbiya nayi makaranta a St Patrick's kuma nayi a Gombe nayi IRK nayi CRK kuma musulmai suna shiga ajin Christians amma da aka tashi aka announce a cikin makarantar cewa su ya su shiga IRK sai mutanen su suka ce ba za su shiga ba sai dai su shiga Arab Studies daya na biyu idan da an ce lokacin da aka ce yara suna dauka ce wallahi ba jahilci wallahi wallahi ƙarya ne duk inda kake fadan jahilci ya wuce ne in aka taba addinin ka wallahi zaka yi reaction kwanan nan aka ce ya mata da ƴaƴa hudu da ciki har yanzu ban ga wanda ya fito a cikin musulman mu ya magana ba ba ma san musulunci ne ko ba ma san ƴan'uwan mu saboda haka yanzu abin da ya kamata ni zan tabbilin wannan abin su Christians su je su duba takardu ba su san shi ba mu mun ma fi sanin addinin su wallahi wallahi ban da regret ga ƴan uwana duk sun koma sun karanta ni ba karanta much ba the little I read su kansu ma ba san Jesus ba fiye da mu mun fi sanin annabi Isa kuma magana fada bai tashi ba saboda haka su je su yi aiki sosai akan ƴaƴan su thank you very much
kika amma kin san kina tare da babban mai bishara a gefen ki wanda ya haddace abubuwa kamar ruwa minti daya Allah ya kiyaye mu da tayar babba sai mu zama kamar azura ta bayan
To jama'a assalamu alaikum sunana Yahaya Hassan Iyatawa daga gidan television da radio na Liberty dake nan birnin tarayya Abuja To duka malamai sun riga sun yi bayanin abubuwa da dama wanda duka kowa ya gamsu kowane bangare kuma ya fahimta da inda aka dosa To amma babban matsalar ita ce yadda gwamnati take barin abin da ya rataye kanta hannun daidaikun jama'a handling controlling regional activities into individual hands wani ta abin da ya shafi sha'anin addini ya kamata ce gwamnatin kasar nan ta tabbatar da ita ke juya shi ba kamar sauran kasashe ba mafi yawanci idan zaka samu majami'in mu da masallatan mu zaka ga tunda abin da yake fanka lafifika generator na wannan wurare duka da dai kuma mutane ke daukar nauyi suna sayen shi to kuma haka abu na cewa game da addinin ma da dai kuma mutanen sun zartar shi zan zartar da hukunci kanshi bayan wasu kasashen ba haka yake ba gwamnatin Najeriya kuma tana da wataccen kudin nan zata ringa funding ta ringa kashewa kan duk abin da ya shahara ko kin addini na kasar nan muna da Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs muna da kuma National Christian Association of Nigeria ta hanyar wannan gurare biyu ni na ji wani shugaba ce duniya ba kasar da take da dadin mulka kamar Najeriya saboda a tsari a addini guda da kana iya sa mutum guda in yace kaza duka mabiya addinin nan za su yadda da wannan abin da yake yace dan haka wannan shugaba in ya kira wannan shugaba addini yace kaje ka ce wa mutanen ka kaza idan yi musu magana ta kare a unguwa mai unguwa in yace ayi kaza baki dai sai ga abin da za a yi baki dai za a yi dan haka Najeriya kasa ce da take saukin mulki amma mi shugabannin mu ba su mai da hankali kan mu ba sai dai suka mai da hankali kan wawasan abin duniya sannan abu na biyu da kuma abu da yadda zaka tsara shi abin da zama kawa an gulu gare shi musamman wannan lokaci mu ɗan jarida dake ganin abubuwa suna walgawa iri-iri shine social media ya kamata a ce kasar nan an hido da hanyoyi wanda za a yi regulating social media kamar yadda muke ganin manyan kasashen duniya suna yi saboda me yasa ake cewa a hana auren wuri saboda yariya kada ta aure kila kwalwata bai ta sa dauki auren ba a yi mata auren wuri to yaro yana karami ko ilimi ne yanzu a ilimin matashin usulun da ta so yana da ilimi za ka ga yadda yake kakaban da wanda ya rike cikin abin ba ɗaya bane ba saboda ba ma ke ko kila an sani abin ya mashi yawa to yanzu kana karamin yaro za ka buɗe waya ka karanta abin da kwalwarka ba ta isa ɗauka ba ka ga abin da idan ka bai isa gani ba to duk wannan abubuwan suna da manyan abubuwa wanda suke mai da duniya ba yanzu ba ma kaɗan ba yanzu kudi ba kuma hukam na duniya shugabanni waɗanda ke mulkin duniya kwanan nan muka gani a Amurka wani matashi ɗan shekara 18 ya ɗauki bindiga ya samu yara in makaranta su kusan 18 ya bindige sai ya bindige malaman kuma amma Amurka ya halatta ɗan shekara 18 je shago yadda kasan zaka sai sayan biredi ya sai bindiga haka wani matashi je shago ya sai wannan muggan bindigoji ya je kashe wannan mutane to amma azumi suka ce da aka wani ana tunanin kila saboda daga wannan shekara 18 a maida sai koma shekara 21 sai ka kai da abin da ta hukam na duniya wanda su ake yobiyon shi a Najeriya suka ji an ce Amurka ta ce kaza to shine suka ce za su maida yanzu abin ya zama shekara 21 to kaga har yanzu akwai gyara ya kamata a ce gwamnati su kalli kai ka kalli kalta al'ada ka da addinin ka sannan kai doka wanda za ta daidai kai Allah ba mu sa'a
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana Aminu Tahir Gogo kaman yanda dan uwana Malam Nasir Elkaya da kuma antina Anti Majina Dauda suka gabatar da ni kuma ni ma'aikacin gidan radio ne na gidan radioon tarayyar Najeriya wanda yake da headquarter a nan Abuja kuma ni ma ina da ina zama ina aiki na headquarter Abuja amma ina da rassa dukkan fadin Najeriya da wakilai a ko ina na farko dai wato ita gaskiya tana da wani al'ada wanda idan aka fade ta sai an ji zafi saboda dama ita al'adar ta zafi ne da ita saboda ka fade gaskiya yanzu duk maganar nan ana magana wani kaza me ne kaza iyaye kaza me kaza 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 to na yarda shi ma yana daya daga cikin sabab tarbiya din yana daya daga cikin sabab amma duk da tarbiya a ce maka da tarbiya a ce maka ba tarbiya a ce maka da jahilci a ce maka babu jahilci ni an haife ni lokacin ana yakin ba sasa ne a Najeriya ban ga sarda wani ba ban ga tafawa balewa ba amma mun ji tarihin su yanda suke accommodate din duka addinai amma a gidanmu a Bauchi kowa ya riga ya san gidanmu wallahi an mana kaciya tare da ƴaƴan sayawa ƴaƴan su rinna su danna tare aka hada mu aka mana kaciya ma ko muka warke tare daki zaure ɗaya muka zauna ɗakin goggo annan muka warke in mun ci kazan kaciya su ma za su ci kazan kaciya duk abin da aka mana na kaciya su ma za su ci to ana zaune lafiya a Najeriya ana zaune ba wani abin da yake faruwa sai kwatsam lokacin sarrafa ba a samu wannan matsalan ba ko lokacin shagari ma da nayi wayo da nake da wayoyi mulki ba samu wannan shedanan ba sai wani lokaci lokacin wani mulkin soja aka fara samun irin waɗannan shedanan suka fara fitowa to anan ina da ayin tambaya wanda ni ba zan iya ansawa ba saboda ina ganin abin yafi karfi na tun daga su shak ashafa su rabaran suna nan su sun ga wancan lokacin su za su iya sanin dalili kuma ba gani me yasa a baya ba a fara samun wayancan abu ba sai a lokacin wannan sojan lokacin wannan sojan da yake mulki aka fara samun irin wannan fitinan banza fitinan wafi har za ka dubi mutum ka ce kai anni ne shi ma ya ce maka kai arni ne in aka sa aka yanka to bayan wannan har aka je ga za a fara kashe-kashe kowa ya san abin da ya faru a zangon kacha lokacin da aka fara ta ba ba ganewa wani irin abu ne ba a yi ma waɗansu addinai ba shugaban wancan lokaci me ya yi kowa ya san abin da ya fara faruwa a lere na Bauchi lokacin da aka kashe sarkin lere a Bauchi a lokacin an kama waɗanda suka yi wannan ta'ada har a yau wallahi ina tambaya a gaya mun wani irin hukunci aka musu kuma an san abin da ya fara faruwa a tafawa balewa wanda a yau garin tafawa balewa babu gidan musulmi ko ɗaya a yau garin tafawa balewa kuma hukuma shugabannin suna nan suna gani sun san kuma da haka me suka yi akan cewa ga an bada dai sannan kuma wata tambaya ta karshe mai zafi sai a yi hakuri wai me yasa a ko da yaushe aka rigicin addini ya fara zaki zaka zance daga cikin kirista ya fara tasowa mun sune wanda suke zagin annabi directly kuma yanzu misali kwanan nan na Dubora ita ta fara zagin annabin nan gaba daya rabaran fathers da kowaye wanda sun san haka gaskiya bane ba daidai bane amma suka zo suka goyi bayan ta har suka zuga matasansu yan kungiyar bishara na Kaduna su yi waka mai da martani na kisan Dubora kuma sun ji kani sun ji ba su yi wani magana ba sannan kuma musulman da suka tashi suka je suka kashe Dubora wanda shi ma ba doka bane ai ba haka shi ma ba musulunci yace ba malaman da suke musulunci din su ma ba su yaki wannan abu ba sai suka daure musu gindi ai ta zagi annabi mun yadda ta zagi annabi kuma duk wanda ya zagi annabi dole a kashe shi ko shi waye amma kuma kai kadanka a matsayin kai kadai kana da han doka da zaka iya dauka ka je ka yanke hukunci ba tare da hukuma ba to kaji wannan kenan sannan kuma to duka kun ga wayannan abubuwa akwai laifi tsakanin bangaren kristoci akwai kuma laifi tsakanin bangaren musulmai to saboda haka irin wannan abu da yake tasowa magana ta gaskiya malaman kirista ku zan yi magana da ku maida ku fi jan hankali na magoya bayan ku domin duk yawanci irin wannan haka daga wajen yake fara tasowa sannan kuma malamai musulmai kuma ku yi hakuri ku ja ku yi bayani kan abun nan naku to shikenan
jama'a assalamu alaikum sunana Aliyu Shamaki wannan zaure na biyoyi da farko ba shine karo na farko ba yake zama dan lalubo bakin zari kuma ma'abota ilimi da ma'abota dadewa da shekaru da sanin mulki da siyasa sun sha zama a wannan zauren yanzu kuma an zo ta didi gaba ne da ake son kada wani abu ya faru shi yasa ma sai aka ware sunan abinda za a tattauna akai to alhamdulillahi ba maganar a bangaren musulmi ko bangaren kristoci bane kadai mafitar ake so waɗanda suke da ilimin mafitar su yi magana akan sa ba ilimin a'a an yi kaza an yi kaza ba wannan zauren ba dan haka yi ba akwai guraren da ya kamata tattauna wannan ba anan ba
muna godiya kwarai Aliyu Shamaki zamu dakata anan domin lokaci yayi mana halin sa sai makon gobe zamu baka dama ka karasa bayani a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da daukacin ma'aikatanta ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nigeria kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binni.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Malam ko zaka gabatar mana da kanka kadan daga murya kadan haka?
Ni dai sunana Gambo amma ga aiki na.
Me aikinka?
Yan kambarje.
Na'am.
Yan kambarje nake yi.
So yanzu Gambo wannan sana'a naka na yankan farce kamar wata nawa ko kwana nawa ka dauka kana yi
ni dai ban dare da farawa ba amma gaskiya tunda na fara gaskiya ba laifi alhamdulillah
so yanzu mu dauka Gambo misali kai dan nan jahar ne ko zuwa kai
zuwa nayi
so kaman daga ina Gambo yazo
daga Gombe
daga Gombe Gombe yazo nan cikin Yola to lokacin da ka shigo nan da wannan sana'a ka zo ko dai sai da ka zo ka canja
sai da na zo na canja
to daman da ka zo da wace sana'a ka zo
kullun aya nake sayarwa a Yola
na'am na'am sabon sai ka koma yankan farce to yanzu misali malam Gambo kamar wannan sana'a naka a wuni kamar nawa kake samu misali
gaskiya ina fitar da sa'a ran da nayi sa'a kan ina tashi da
15
nake tashi
kana sashi da 15 so yanzu mu dauka misali Gambo akwai iyali anan ko a Gombe suke ko dai dai ana nan ta kokari tukunna
kai suna Gombe
to yanzu misali Gambo wannan 15 da kake samu to yaya kake yi ka gudanar da rayuwarka akan wannan 15 da kake samu a wuni misali su iyali da suke Gombe akwai yadda ake dan kokuta musu duk yana isa ko dai ake ciki
yana isa ina tura musu yana isa kuma tunda akwai motocin da suke zuwa daga Yola akwai motocin da suke zuwa nan daga Gombe akwai motocin da suke zuwa har Yola to ina tura musu kuma yana iso su
to yanzu misali in ka dan samu abin da ka dan samu ka aika musu kai kuma yana nan kai ma kana dan lalaba a hankali dai
sosai ma wannan kai ina lalaba
to yanzu mu dauka mana Gambo a can gida akwai yaya ne ko dai mata ne dai kawai ko dai yayan ko sun kai nawa haka
yayan dai na samu dai uku kam dan akwai nan kina ka haifesa to amma akwai biyun sun yi wayo har suna bin masu kiwo
to malam Gambo misali watakila bai tayi watakila ko Gambo ya dan taba karatu ne haka ko dai a daidai ko dai tukunna dai
hakika na dan taba karatu
to kaman a yaya matakin karatun ya tsaya
karatun da nayi gaskiya na dan dare da yin karatu amma gaskiya alhamdulillah karatun da nayi
misali kamar ka gama secondary ko ka gama primary ko
ni dai ban yi boko ba amma nayi arabiya
na'am na'am to alhamdulillah
ban yi boko ba amma nayi arabiya
yanzu arabiya misali ka izufi nawa ko 5 ko 10 ko 30 ko abin da ya sauka
na sauƙar da gurani
to alhamdulillah
na sauƙar da gurani
to alhamdulillah to yanzu malam Gambo wannan sana'a naka duba da cewa ka shigo nan cikin kasuwar Jimeta kuma babban birnin jihar Adamawa kenan to a kasuwar nan misali abubuwa da yawa sun dan yi wahala sun yi tsada haka da sauransu to yaya Gambo yake gudanar da rayuwarsa ne a Adamawa duba da cewa babban birnin jihar kuma rayuwar birnin tana da dan wahala yaya Gambo yake gudanar da rayuwarsa misali
sayan da nake gudanar wa gaskiya ni dai gaskiya ina samu ina dan biyan bugatuna na abinan kan gaskiya alhamdulillah ina biyan bugatuna yawa inda na samu ina biyan ku gazina kuma sai na godiyan Allah sai na godiya Allah
eh wato idan na fahimci gambo da takeice samun da kake yi yana biya ma bukata ba wani matsala
alhamdulillah wallahi
to yanzu mu dauka misali da yawa masu sana'ar yankan farce yanzu haka suna jin ka misali ta yaya kake gani ne za a iya taimaka muku gurin bunƙasa wannan sana'a naku
so wannan ga sai da ku gani sai da ku gani ku da kuke taimakon mutane sai da ku gani
to madalla gambo muna godiya kwarai da ka yadda ka taimaka muka yi hira da kai akan wannan batu
kenan madalla na gode
yawa
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya
to a gaida Malam Sale ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.